Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bandaga sanye da kayan sojoji sun harbe wani gwamnan lardi a kasar Philippines da wasu mutane biyar har lahira, yayin da ɗan siyasar ke ganawa da mutanen ƙauyen a gidansa. 'Yan sanda sun ce akalla wasu mutane shida ɗauke da bindigogi suka sauko daga motoci guda uku tare da buɗe wuta a jiya Asabar akan gwamnan Negros Oriental Royal Digamo, inda suka kashe shi da wasu mutanen ƙauyen biyar a kofar gidansa da ke garin Pamplona. Buildin yana da tarihin tarzoma ta siyasa. Shugaban ƙasar Ferdinand Marcos Jr. ya yi Allah wadai da harin tare da roƙon waɗanda ake zargi da su miƙa wuya. 'Yan sanda sun kafa shingayen binciken jami'an tsaro tare da ƙaddamar da bincike. Wannan dai shi ne harin wuce gona da iri na baya-bayan nan kan 'yan siyasar ƙasar waɗanda suka yi fama da muggan laifuka, tashe-tashen hankulan musulmi da na gurguzu na tsawon gomman shekaru da sauran matsalolin tsaro. Masu aikin ceto da masu aikin kashe gobara a Indonesia na neman mutane da dama da suka ɓace a ƙarƙashin baraguzan gidaje da gine-gine da suka ƙone bayan wata babbar gobara ta bazu daga ma'ajiyar man fetur da ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 18. Tashar ajiyar man fetur ta Phnom Penh, wanda kamfanin mai da iskar gas na Pertamina na gwamnati ke gudanarwa, tana kusa da wani yanki mai yawan jama'a a arewacin Jakarta, tana samar da kashi 25 cikin 100 na buƙatun mai a Indonesia. Aƙalla jami'an kashe gobara 260 ne suka kashe gobarar daga tsakaddaren ranar Juma'a da ta gabata, bayan da ta mamaye unguwar na sama da sa'o'i 2. Wani binciken farko ya nuna gobarar ta tashi ne a lokacin da wani bututun mai ya fashe a lokacin da aka yi ruwan sama mai ƙarfi, wanda watakila tsawa ta haddasa. Wasu mutane 1,300 sun rasa matsugunansu. Jami'ai sun ce za su sake taswirar wuraren ga mazauna zuwa nesa da bututun man. Daraktan wani asibita wani birni da ake takaddama a kai a yankin Somaliland ya ce aƙalla mutane 140 suka mutu a cikin sama da watanni 2 ana gwabza fada tsakanin mayaka masu adawa da gwamnati da jami'an tsaron Somaliland, bayan da dattawan yankin suka bayyana aniyarsu ta sake haɗewa da Somaliya. Daraktan asibitin jama'a na birnin Las Anod ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa fiye da mutane 180,000 ne suka samu raunuka, yayin da sama da iyalai 100,000 suka tsere daga birnin na Los Anod tun daga ƙarshen watan Disamba bara. Ya zargi dakarun Somaliland da kai har ya asibitin da har-haren manyan bindigogi wanda gwamnati ta musanta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Ukraine da ke a birnin Bakhmut na fuskantar ƙarin matsin lamba, yayin da suke taimakon fararen hula da ke tserewa daga gabashin birnin da aka yi wa ƙawanya. An kashe wata mata tare da raunuka wasu mutane 2 a ranar Asabar, yayin da suke ƙoƙarin barin birnin a kan wata gada ta wucin gadi, a cewar wani wakilin sojojin Ukraine da ke wurin. Kiev na iya yin dabara game da ficewar da aka tsara bisa ga wasu alamu. Jami'an leƙen asirin sojan Birtaniya da wata ƙungiyar bincike da ke da cibiya a birnin Washington sun bayyana cewa Ukraine ta yi yunƙurin ruguza wasu muhimman gadoji a kusa da birnin, waɗanda su ne babban makasudin harin da Rasha ta daɗe tana kaiwa a gabashin ƙasar. Mataimakin kwamandan dakarun tsaron ƙasar ta Ukraine, Vladimir Nazarenko, ya shaida a gidan talabijin na Kiev 24 a ranar Asabar cewa an samu kwanciyar hankali a yakin da sojojin Ukraine suke a Bakhmut a 'yan kwanakin da suka gabata, kuma birnin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Ukraine duk da har-haren da sojojin Rasha ke ci gaba da kaiwa. Babban hafsan sojan Amurka ya faɗa jiya Asabar cewa kusan shekaru 8 da tura sojoji zuwa Siriya domin yakar kungiyar IS ya cancanci wannan kasadar bayan wata ziyarar bazata da ya kai wani sansani dan ganawa da dakarun Amurka da ke arewa maso gabashin kasar. Shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar General Mark Milley ya je kasar Siriya domin tantance kokarin da ake na hana sake bullar kungiyar ta'addanci da kuma duba matakan kariya ga sojojin Amurka daga harhara da suka hada da jiragen sama marasa matuka. Yayin da kungiyar IS ta kasance tana mulkin kashi 1/3 na Siriya da Iraki a cikin daular da ta ayyana a shekarar 2014, har yanzu ɗaruruwan mayakan suna sansanoni a wasu yankuna inda babu kawancen da Amurka ke jagoranta, ko kuma sojojin Siriya tare da goyon bayan Rasha da dakarun sa kai da Iran ke marawa baya suna da cikakken iko. Dubban sauran mayakan IS na cikin gidajen yari suna tsare da dakarun kurda ake gadin su, waɗanda su ne manyan abokanan Amurka a ƙasar. Jiya Asabar, Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya ba da sanarwar dokar daidaiton jinsi da za ta buƙaci ƙarin daidaiton wakilcin mata da maza a fagen siyasa, kasuwanci da sauran ɓangarorin rayuwar jama'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai mikido ne, kasuwa akai mikido ne, kasuwa a kasashe ya take.
A yau shirin kasuwa kan mikido ne za ta zama a wata babban tasha da ake kira tashin Baga, da kuma tare gidan ta zama wata babban kasuwa da ta bibice wajen hada-hada da masu saida da kuma kamun kifi. Hakan da ya samu kayayyakin bukatu a wannan tasha, wanda ai iya cewa tasha ne na ƙasa da ƙasa, wanda tun daga wannan tasha da aka fi sani da tashin Baga, hakan da dai kayayyaki daga garin Maiduguri ya dangana har zuwa wasu ƙasashen ƙetare. Na dai zirci wannan kasuwa, ga kuma da hidima ya kasance da wasu 'yan kasuwan da suke sana'arsu kamar haka.
Sunana Yakub Gremami. Ga shi muna nan kasuwar tashin Baga, inda kuma naga kana sana'ar sai da katiba, ko kamar ya sana'ar yake gudana?
Eh, to ka sana'ar da ya kama alhamdulillah, sai da godiya zamu ce dan da dama an kawai sun wannan lokacin zuwan su har zuwa irin azi, to kuma bana da aka samu crashin din canyi kudin nan da ba lafi a ko da suka zo, amma ba sosai kamar da ba.
Kamar su wa zuwa yake su zuwa sai in kai naga wannan lokaci kukan samu mutane kamar daga kasashen waje, makwabtan kasashe haka suna zuwa, ko?
Eh, to alhamdulillah su ma lokaci da dai haka suna zuwa irin difa haka, ko ko lokaci a canjin mena a nan kofiya sun abu nan, akwai kasashe dai na a jikin jami'an da suna kamar dai mutanen jami'an haka dai.
Wannan kasuwa na ku kamar ya za a iya bayyana irin midimi ake kamar saidawa a wannan zuciya?
To alhamdulillah a nan tasha dai zamu ce zamu fara da kifi dai haka, dan shi ne uwa uba kifin ana kawa, kuma ga kanwa, kuma ga kuma irin muna da timba shed ana kawo irin su katako daga can akwanga meme da sauransu dai, da kuma ga kasuwanmu da haka a gefen, kuma ga katifun su kuma ana kawo mana su irin a su Kano, su Jos, ko lokaci irin su a Yola haka dai da sauransu.
To ganin cewa nan dan karancin naira haka a Najeriya, kamar ya wannan shafi harkan kasuwancin ku?
Eh, to alhamdulillah dama abun ya zo ne, kuma mun gode wa Allah, kuma abun da yasa da dai ka san cash ake zuwa da shi, to kuma yanzu aka koma transfer, amma transfer ma ba laifi. In sun zo in mun musu bayani sun ce sai ayi account number, in mun ba su account number suna tura mana haka sai su dauko kayan, kuma yanzu an fara saba da account number duk.
Sunana Abdullahi Adamu.
Kamar me kuke sayarwa nan?
Eh, muna sayar da container na jirgi kwale-kwale kenan, kware da gaske.
Eh, kamar me ake da wannan container din?
Eh, container ta mu ana buga jirgi irin kwale-kwale haka, da irin dan jirgi na inji da sauransu.
Jirgin ruwa kenan, wanda ake kama kifi da shi kenan.
nan kifi da hiwa
a can baga
a can baga da dai cikin Chadi da shauran da guran da ake mu'amalar ruwa
kin cewa akwai wannan matsala na karancin kudi haka a Najeriya kamar ya shafi wannan sana'a naku
eh gaskiya ya shafi sana'ar mu sosai dan a da ana zuwa su yi kaya ba mu kudi fari a hannu har ma wasu yan kasuwa suna dan zuwa suna neman agaji in suna bukatar transfer da hauran so da karshe dai mu ma sai dai muke dan bin masu shaguna muna dan samun na cefa ne duk wanda ya zo su yi kaya ko da cewa kai baka ko 5 ko 5000 ko 10000 zai ce babu hediya ma transfer duka
cikin wannan sana'a da kake yi na ko kuma kuke yi na container da sauransu kamar shekara nawa kana wannan sana'a
to gaskiya a takaice dai na kai kamar shekara 9 zuwa 10 ina harkokin container na
bare ba ana samun mutane daga ina suwa su sayan wannan kaya
to gaskiya lamari mutanen namu suna zuwa galibi wasu mutanen Chadi wasu Kamaru wasu nan cikin gida baga sune suke zuwa galibi suke siyan kayan suke mu'amalan harkokin su na jirgin ruwa da shi
Assalamu alaikum assalamu alaikum sunana Mu'azu Isa ni ne sakatare na Fish Producers and Marketers Association Borno State
wato basu sana kifi kenan masu
kama kifi da sayarwa na jihar Borno
ya wannan sana'a ta ku take ne a cikin wannan hali da ake ciki yanzu
eh to sana'a mu din a yanzu kam ai ba a cewa komai saboda halin rashin kudi a hannu kuma sana'a ce wadda tana bukatar kudade a hannu to sai mu ce dai kawai mun gode wa Allah
ganin cewa wannan sana'a da ɗaya sana'a ne kuma an ta shahara a wajen mutanen arewa musamman mutanen jihar Borno ba za ka gani kamar wannan sana'a tana gamsar da ku game da irin abubuwan bukatun ku ne yau da kullum
Alhamdulillah wannan sana'ar ai babbar sana'a ce kuma ba ma mu yan kasuwa ba har ita gwamnatin jihar Borno din tana amfana da wannan sana'a ta mu
kai maganan gwamnati tana amfana da wannan sana'a na ku ta wani hanya kenan
eh akwai rabanan da muke biyan gwamnati a gwamnatin jihar Borno to kaga ai zamu ce tana amfana tunda muna biyan rabanan mutanen mu kuma ba su da wani gardama suna biyan sa bandan bawo dai wani matsala insha Allah tsakanin mu da gwamnati
wannan kungiya na ku tana kama da kuma sai da kifi kamar wannan kifi ne kuke kamawa kuna saida nan
eh dukkan kifin da muke amfani da shi a arewacin Najeriya gaskiya inda kifi ba na teku bane ba irin wanda babu shi a tashan baga
ganin cewa kuna saida wannan kifi kamar ina kuke kai shi ko duka a cikin Maiduguri ake cinya
a wannan kifin da yanzu muke samu ai yafi karfin Maiduguri ka aje muna rabawa a jihohi daban-daban na Najeriya ba inda ba a kaiwa kifin jihar Borno har ma yanzu muna dan tsallakawa da shi wasu kasashe masu nisa ba na kurkusa da mu ba dan na kurkusa da mu da ana samun kifin a wajen su so kaga muna tura shi wurare da yawa gaskiya ba zan iya cewa ga adadin iyakarin ruwa da yake zuwa ko kasashen da ma yanzu haka yake zuwa ba
in ka ce kifin Borno za ga mutane suna rubin kifin ko a cikin gida ko a waje kamar har yanzu ana sha'awan wannan kifi ko
har gobe idan ka je kasuwa in ka ce kifin Borno ne ai ba za ka bata lokaci ba don kifin yana da yafi kowanne irin kifi dadi da zakin sa a wajen miya da kuma saukin aiki
sunana Murtala Gwani ya kamar ya wannan harkan kasuwa yake tafiya
eh to matsayi da ne na musulmi da zan ce dai alhamdulillah amma dai yanayin kasuwan gaskiya ba dadi
menene rashin dadin sa
saboda rashin kudi a hannun mutane gaskiya ba kudi a hannun
cewa kuna wannan harka na kasuwancin kaya ne ko kayan sakawa ne ko kamar wani irin kayayyaki ne kuke saida
eh to muna saida kayan gwanjo ne takalma da riguna da jakunkuna na mata da makamantan su dai haka
akwai na maza a ciki
akwai na maza ba wanda babu
na'am ganin jiwa kamar shekara nawa kana wannan harka
eh to ina tashan nan dai na kai shekara 5
to suwa suke zuwa sayan wannan kayayyaki a wurin naka
eh to mutane dai daban-daban akwai baki musamman ma yan kauyuka local government haka
to ganin cewa akwai wannan matsala na karancin naira kamar ya wannan shafi harkokin kasuwancin
gaskiya ya tabarbare kan sosai babu dadi sosai abu to dai ce maka ni a yanzu ma sayan maka kwana uku ma ban ce maka nayi cinikin da ya kai naira 2000 ba
ganin cewa ana tunkaran zabe kamar menene fatan ku ne da jama'a haka game da wannan zabe da ake zuwa
to fatan mu dai Allah sa ayi zabe lafiya a gama shi lafiya kuma Allah ya bamu shugabanni na gari shine fatan mu kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya
sunan Usman Ibrahim sunana
to gashi na ganka nan tashar baga kuma kana sana'ar takalma kike gyara takalman nan ko kake ko sai su kake
eh sai su nake yi ina siya ina sayarwa
kasuwar take gudana?
Kasuwa ta alhamdulillah da zace, amma dai duk da ma dai kaman ba da da yanzu din ya dan canju al'amari sai ya tsaya tutu. Yawa muna dai zaman hakuri dai, ko da ran kadan kadan dai gaskiya alhamdulillah muna samu dai na abinci.
Da wannan muka kawo karshen shirin kasuwa a kamiki dole ne wannan mako sai kuma wani makon dan me duka ya kai mu. Haruna Dauta Biyu, Murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai mikilo ne, kasuwa
masu sauraro kada a shafa. Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Abubakar Musa, Iglesia Assembly of God a birnin Kwane. Ina kira ga dukkan mu ƴan uwa na wannan ƙasa ta Niger a matsayin mu na Kirista. Ina kiran ga uwayen mu musulmi, kannan mu, yannan mu, muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. Muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan ƙasa ta mu akwai zaman lafiya. Tsakanin mu da ƴan uwan mu, uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu, muna da wannan zaman lafiya. Muna kuma cuɗanya da juna. Kamar mun zama dai gida ne dukan dai fami guda ne. Muna da kwanciyar hankali, muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah. Mu Kirista suka kai mana ziyara ƴan uwan mu uwa musulmi, a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu muke musu zuwa mu musu baraka. A lokacin azumi ma muna musu baraka da azumi. Kuma muna gargadi ga dukkan ƴan uwa musulmi, Kiristan, mu tashi mu yi addu'a domin Ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger. Mun sani akwai kwanciyar hankali, amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa. Ubangiji ya tsare mana wannan ƙasa, kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa. Muna roƙo ga dukkan ƴan uwa su yi addu'a. Ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi, kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin. Tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan kaciyar mata ko yankan gishiri kamar yadda wasu ke kira, wato female genital mutilation a Turanci. Yankan gishiri ko kaciyar mata abu ne da ake yi a wasu sassa da dama na duniya. A shekarun baya wannan abu ya yadu tsakanin mata da dama saboda wasu dalilai. Wannan kaciya ta mata ya kasu kashi da dama, da hakan ya sa likitoci ke nuna illarsa musamman ga lafiyar mata. Na yi hira da wasu 'yan Najeriya don jin me suka sani game da kaciyar mata, ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Fatima Shagari. Wannan abun gaskiya ni ban taba zama na ƙura ido na ga yaya aka yi ba, kuma na kalli wadda aka yi ma dan abin yana tayar da hankali. Amma dai su ma masu da muka bincika wai suna yi ne don a kare ƴa mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka, ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta koto ne maza ko wani abu. Amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne, ba shi da kyan gani. Kuma waɗanda aka yi ma ɗin gaskiya akan taƙaita musu rayuwarsu a matsayinsu na mata, kuma musamman haƙƙinsu na ƴan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane. Yakan sa ire-iren waɗanda aka yi ma ɗin da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma, musamman waɗanda ba a yi ɗin sai gab da yarinya ta cika mace, wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta.
Sunana Rashida. Abinda na sani dangane da kaciyar mata shi ne a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza, amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba, saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje ɗaya, ba sa ji. Ban tabbatar da cewa akwai wani muhimmanci da ke tare da shi ba. Yayi affecting waɗansu zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure. Amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba. Amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu. An fara wayar da mutane a kan illolin yi wa mata kaciya.
Sunana Abba Tafira. Kaciyar 'ya'ya mata gaskiya bana ce na san abu sosai a kai ba. Bana ganin yanzu ana yi maganar tasiri ko muhimmanci. Bana iya cewa yana da tasiri ba ko yana da muhimmanci tunda kamar da faɗa ba wani cikakkiyar masaniya ce da ni akan abin ba.
Sunana Abdul Sa'adu. Akwai wanda ake ma guda-guda. Saboda ni na gani ba su ɗaya ba su biyu ba. Saboda wani abu ne ke wanda a can ƙananu lokacin da ake fara yara mata. Ya kamata a ce an fidda musu shi. To a lokacin malamu sai yanke shi kaɗan ko ya manta bai cire shi ba. Wanda idan ya kasance matan nan sun girma namiji ba zai iya saduwa da su gumma a zaman matan shi na aure. Suna jin tsoron shi.
Bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntuɓi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka ga lafiyar mata a tattaunawarsu da abokin aiki na Alhassan Bala inda ta fara da bayani kamar haka.
Kaciyar mata wato abin da muke kira a yankin Turanci female genital mutilation. Gaban mace akwai na ciki akwai na waje. To amma kaciyar mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ciccirewa zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abin wajen ake cirewa saboda ya danganta kala-kala ne, kala huɗu ne. Akwai part din da muke kira clitoris. To nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace. To wasu suna cire wannan na ɗaya kenan, wasu kuma suna cire da part da take rufe shi, wasu kuma suna cire abin da muke kira labia minora da labia majora, shine kaman laɓɓan mace amma na gabanta guda biyu. Wasu suna cire duka, wasu kuma har tana kai ga ana iya ɗinke su a canja fasalin yanda suke, a ɗinke sai ya zamanta kawai abu ne dogo haka straight an yi su cirin ɗin shi gaba ɗaya, sai a bar ɗan ɓuli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita ta nan kuma jinin haila zai dinga fita. To shine female genital mutilation.
Shin me ke janyo wannan kaciya ko kuma yankan gishiri da ma dai wasu sunaye da ake ba wa wannan abu?
To gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata, babu amfani ga idan mace aka mata. Amma sai dai zan yi kiran shi kaman culture ne kenan, saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neman maza ba, haka ba za ta je tana biye-biye ba da sauransu. Wasu kuma su ce suna son kaman family honor ne suke ɗaukar shi kamar haka. Wasu ma a ƙasashen da aka yi abubuwan nan da aka san su da shi sosai, idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata. So zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya ba kwata-kwata, a abu ne dai kamar na culture wato al'ada kenan.
Dangane da harkar lafiya, waɗanne irin illoli wannan kaciya ta mata take da shi ga jiki ko kuma ga su matan ma baki ɗaya waɗanda aka wa?
To kaga na farko akwai wanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu, wasu ya ga jini ya tsinke musu. Sannan kuma wajen danne mace a mata za iya yi wa a karya mata ko kafanta ne ta ji ciwo, duk zai iya faruwa. Banda wannan kuma yayin da aka ɗinke mace gaba ɗaya, yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe, ga ciwo, ga infection da za ta iya samu. Wasu har tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya, suna having infertility. Sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace, yayin da aka cire mace wannan clitoris ɗin wanda ake iya cire mata a female genital mutilation, yayin da aka cire ga ta suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata, saboda abin da ya kamata na sha'awar baya wajen, amma fi akasarin mata to an riga an cire shi. To sannan kuma wannan ɗinkin da ake musu ake ɗinke komai, saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata, zai iya fitsarin ma sai ya dinga return, yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba, wanda zai iya janyo mata urinary tract infections. Kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe zai janyo mata infertility, zai haihuwa ma an kasa samun shi gaba ɗaya.
Waɗanne irin ƙarin matsaloli matan da aka wa wannan abu suke shiga bayan an musu ko dai sun girma ko kuma tun suna yara?
Gaskiya akwai wanda zaka ga idan aka musu na ɗaya ma sha'awan zamantakewa ba su da shi, saboda wasu suna jarirai ake musu, wasu kuma suna da wayansu ake musu. To wanda ake musu suna da waje zaka ga suna having trauma, abinda suka yi going through suna tuna shi. Kuma yayin da mace aka faɗa miki cewa yayin da kika zo haihuwa sai an ƙara buɗe ki, shi kanshi wani tunani da aka ga mata da yawa zaka ga abin yana damun su. Shi yasa ta kai da aka ga yanzu an yi banning ɗin shi, wato akwai ko a Nigeria akwai some wannan laws akan female genital mutilation. Duk da ba za mu ce mai yaya da yawa ba, amma akwai abubuwan da zaka ga ana yin da shi ɗin ma shi ɗin ne, amma ba za a fito a ce ai ga abin da ake bakace ne, amma shi gaskiya ake balle a irin zaga irin su Maiduguri, irin shuwa-shuwan nan ga har kasan kudu-kudu su ma suna da irin wannan abubuwa.
Wadanne irin shawarwari zaki bayawa iyaye kasancewar su ne kusan suke bari a yi wa ƴaƴansu wannan abu tun ko suna yara ko kuma ma idan sun girma?
To gaskiya ba shawara ce da zan ce mata ba. Kasan a al'ada a arewa mace duk abin da miji ya faɗa shi take bi. So zai iya yi wa ita ba ta so, amma miji zai takura a yi. So wannan kiran zan ce kira ne ga gwamnati da kuma kira ne ga maza da su lura cewa wannan kacin da ake ba abu ne mai amfani ba kwata-kwata, don ba a taɓa alaƙa ta da a ce idan aka yi mace kaciya wani abin ba zai same ta ba, babu. Sai dai abin da ma zai biyo baya hatsari ne da wasu matsaloli da ta iya fuskanta. So abu ne da ya kamata mutane su karatu sosai a kai, maza especially, shi yasa awareness yana da matuƙar muhimmanci. Sannan kuma irin mutanen da suke waɗannan abubuwan na gargajiya ya kamata su ma gwamnati ɗauki mataki a kansu, saboda daga nan abin yake, daga ƙasa ne, daga grassroots ne, ba wai daga sama abin yake ba. To kaga in gwamnati shiga ai a tunanina za a ce an ɗan yi solving matsalar gaskiya, saboda mutane su ma su ji abin da gwamnati ta faɗa.
Ko menene matsayar addini game da wannan batu? Ga Sheikh Ibrahim Daurawa da ƙarin bayani.
Yi wa mata kaciya ya faru ne kafin zuwan addinin musulunci. Addinin musulunci ya zo ya tarar mutane da al'adu da kabilu da ƙasashe suna yi wa mata kaciya, wasu kuma ba sa yi. Daga cikin waɗanda suke yi wa mata kaciya akwai Larabawa, akwai kuma yankin Misra. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, ya kirawo mai yin kaciyar ya ce ta daina yankewa mata, wato abinda ake yankewa din gaba daya, ya hana a yanke gaba daya. Bai hana yin kaciyar ba, amma bai kuma tilasta su akan sai sun yi ba. Da haka sai ya zama gyara kawai yayi musu. Wannan ya sa malamai suka yi maganganu guda hudu ko biyar dangane ga hukuncin yi wa mace kaciya. Wasu suka fahimci kamar yi wa mace kaciya wajibi ne, su ne malamai na farko. Na biyu suka fahimci cewa yi wa kaciya ba wajibi ba ne, wato abu ne mai kyau in ana sha'awa a yi. Na uku suka ce yi wa mata kaciya wani daraja ne, domin su ma mazan in sun zo aure a wannan lokaci sai a tambaya an taɓa yi mata kaciya ko ba a taɓa yi mata kaciya ba. To suna ga wacce aka yi mata kaciya tana da sauƙin sha'awa, wato kamar ba ta yi lalata kenan ko ba ta samu daman yin lalata a waje ba. Na huɗu waɗanda suka ce yi wa kaciya wa mata halal ne, in an ga dama a yi, in an ga dama a bar shi, domin babu wani dalili mai ƙarfi na lalle sai an yi wa mace kaciya. Wasu kuma na biyar ma suka ce idan al'adar gurin ana yi kuma yin baya cutar da matan, to a iya yi. Idan kuwa ana yi ko matan suna cutuwa, to lalle a daina. Wasu kuma suka faɗi kalar kaciyan iri biyu ce, akwai kaciyan Larabawa, akwai kaciyan Misrawa, Fir'aunawa. To ita kaciyan Fir'auna ita ce wacce ake yanke wa mata wannan abin na gabansu gaba ɗaya, kuma hakan yakan cutar da su, kuma yakan wato wahalar da su, kuma yakan canza musu ma halitta. Sannan akwai kuma waɗanda ake yankan ɗan kaɗan na sama, irin wanda Laraba suke yi. Sannan akwai ƙabilun da kuma kwata-kwata ma ba sa yi. Don haka suka ce in an ga dama a yi, in an ga dama a bar shi ba dole ba ne. Almuhim dai kada a cutar da matar da aka yi wa.
To masu sauraronmu, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A sai da ke aka ce duniya
ana ta wani kari ba ana rawa. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, to boahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.